الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri inda insha Allah za mu tashi kan aya ta 124 a cikin suratul baqara muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya datar da mu da fahimta da kuma aiki na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود
نعم اللهم دعوكين سركيتي وإذ ابتلى إبراهيم ربه كتنا لوكا تندا وبنجد إبراهيم يدر ربيشي ku tuna lokacin da ubangijin Ibrahima Allah madaukakin sarki ya jarrabi Ibrahima bi kalimatin da waɗansu kalmomi na umarce-umarce da hane-hane bi awamira wa nawahin umarni da yawa cewa yi kaza yi kaza yi kaza nawahin hane-hane wato bari kaza bari kaza bari kaza kada kai kaza duka waɗannan jarrabobi ne jarrabawa ce Allah yana jarraba bayinsa ne cewa za su fifita sansa da biyayya gare shi da kuma san yardarsa akan abinda rayukansu da zukatansu suke so ko ku a'a za su fifita abinda zukatansu ainihin da rayukansu akan abinda Allah yake so to Allah ta'ala ya jarrabi Ibrahim da waɗannan kalmomi fa'atammahunna sai Ibrahim alaihi salam ya cika su wannan alqur'ani bai fayyace su ba yace kalmomi da yawa na umarni kalmomi da yawa na hani amma mai tafsiri ya ce ƙila a wata maganar an ce hiya manasikul hajji waɗannan kalmomin su ne ibadodin aikin hajji aikace-aikacen hajji Allah ya ɗora masa ya yi aikin hajji ya yi ɗawainiyar aikin hajji waƙila a wata maganar aka ce wato almadmada kurkurar baki walissan shaƙ da shaƙa ruwa ya faci wa siwa da cuɗa baki wa ƙasto sharib da saisaye gashin baki kada a bar shi ya tsawaita wa farko sharin ras da kuma taje gashin kai kada a bar shi a yamutse ta yanda zai wato munana kamar mutum ga waɗanda suke da gashi mai tsawo abinda ake cewa farko a taje shi gefe guda ya fadi nan gefe guda ya fadi can wa kalmal asfar da kuma yanke farata farce wani tul ibdi da fige hamata ko askewa wa halqul ana da aske mara wal fitan da kuma kaciya wani sinja da ainin kama ruwa wato sarki da ruwa wani hadisi mawqufi daga ibn abbas radiyallahu anhu ya zo da haka ya fassara wa'annan kalmomi da wa'annan abubuwan kenan dai wa'annan ayyukan da sunna wato ta addinin musulunci ta zo da su suna da muhimmanci kwarai da gaske wanda ya zo a hadisi hadisai ingantattu cewa akwai sunanul fitra waɗansu daga cikin waɗannan ɗin misali yanke farce fige hamata aske mara sannan kaciya sannan cika gemu ko da ke anan bai zo ba to dai waɗannan abubuwan duka ko su ake nufi anan ko ba su ake nufi anan ba lallai sunna ta ƙarfafa yin su ko babu mamaki idan ya zama su ɗin ne ake nufi ko da yake al-imam ibn jarir at-tabari rahimahullah shi a wurinsa ya ce zai iya haɗawa waɗannan ɗin da manasikul hajji ɗin da waɗansu umarce-umarce da hane-hane da yawa kuma wannan shi ya fi zama zahiri yawa tunda dai kalimat ɗin ya zo ne wato mubhami ba a fassara su ba ba a fayyace su ba kuma an san umarce-umarce Allah da hannunsa a cikin addini suna da yawa kuma su annabawa Allah ya ba su ɗaka ta cika umarnin Allah da nisantar hannun Allah saboda isma da ya yi musu ba sa taƙaitawa su saba kamar yadda ba sa aikata sabo su fita daga da'irar ɗa'a ba tan mahunna sai Ibrahimu alaihi salam ya cika wa'annan kalmomi na jarrabawa wato ya aikata su ai addahunna ta matin sai ya yi su suna cikakku qala ta'ala lahu Allah madaukakin sarki sai ya ce masa inni ja'iluka lin-nasi imaman lalle zan sanya ka zama jagora ga mutane qudwatan fid-din ka zama abun koyi cikin addini wannan ya nuna cewa shi matsayi a cikin addini in ba annabta ba to lalle ana samun sa ne sakamakon da'a da biyayya amma a zaɓi mutum asali a mai da shi annabi ko a mai da shi manzo wannan keɓewa ce da baiwa ta musamman da Allah yake yi wannan ya fi ƙarfin dagewa da wani zai yi wato inaya ce keɓewa ce da baiwa daga Allah amma banda wannan dukkan wani wata daraja da ɗaukaka to Allah ta'ala yana ƙara wa mutum ɗaukaka ne ya yi tarƙiyarsa ya hauhawar da shi da sakamakon ɗa'a dukkanmu duk wanda ke son darajarsa ta ɗaukaka likafarsa ta ja gaba a wurin Allah to ya zama mai ɗa'a yi ƙoƙarin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bin umarni da kuma tsawatuwa da hannuwa daga abin da aka hana Allah ya datar da mu lokacin da Allah ya masa wannan alƙawari ƙala ya ce wa min zurriyati ka sanya wannan jagorancin ma a cikin zurriyata a wuladi wato ‘ya’yana ya ji al’ayin matan ka sanya jagorori waɗanda za su zama ababen koyi waɗanda za su zama salihan bayi waɗansu ma su zama annabawa waɗanda za a yi koyi da su dama bayan Allah masu rahama kamar da Allah ya ambata a cikin alƙur’ani mai girma daga cikin addu’o’insu akwai wannan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama roƙon su kansu su zama daga cikin jagororin ɗa'a kuma har zuriyarsu ma ta biyo da wannan ƙala sai Allah ta'ala ya ce la yanalu ahdiyaz zalimin ahdiya alƙawarina la yanalu ba zai shafi az-zalimin az-zalimai ba wato alƙawari na ɗaukaka da jagoranci da na yi maka, to wannan ba zai shafi, ba zai taɓo ko ba zai haɗa da azzalimai ba, wato waɗanda suka kafita alkafiri na minhu, wato waɗanda suka kafita cikin zuriyar taka. Wannan kuma ishara ne kan cewa daga cikin zuriyar tasa za a samu fantararru, za a samu kangararrun da za su bar asalin. Dama haka abin yake, ana tafiya lami-lafiya, ana tafiya akan tafarki madaidaici, to sai shaiɗan ya galaba akan waɗansu, sai ya kimsa musu a ɓata tafarki na ɓata, sai su goce su saki hanya, shi kenan kuma daga nan sai su raba da Allah. To wannan shi ne sunnar wannan rayuwa tun daga ‘ya’yan Adamu alaihi salam aka fara samun irin wannan tangarɗa, kamar da ɗaya daga cikin ‘ya’yansa ya karɓi ɗan uwansa, ko da ke ba kafirci ba ne amma saɓo ne. Amma dai ana tahowa har aka zo lokacin da shirkar ma aka tsiro da ita, kuma Allah ta’ala ya aiko Annabi Nuhu alaihi salam ya yi ta fafatawa da su, ƙarshe aka halakar da su. Su ma da suka tsiran bayan lokaci, su ma bayan sun bunƙasa sun haɓaka, sai kuma aka samu fanɗarewa da kangarewar waɗansu suka kafirta, ana tafiya su ma aka zo aka halakar da kafirai, aka tsirar da muminai, aka dai aka yi ta tafiya. To Allah ya ce azzalimai ba za su samu alƙawari na jagoranci ba. Dalla ala annahu yanaluhu ghayra zalimi, wato wannan ya nuna kenan wanda ba zalimi ba ne, ba kafiri ba ne, to ita wato shi wannan alƙawari, wannan baiwa ta jagoranci za ta shafe shi. Kuma hakan aka yi daga zuriyar Ibrahim alaihi salam, waɗanda suka ɗore suna ainihin riƙo da tauhidi da musulunci, su Allah ya baiwa jagorancin wannan addini a rayuwar duniya har yau har illa masha Allah. Wanda kuma suka kafirta kamar banu Isra'ila kenan, Yahudawa wanda suka kafirta cikinsu, su kuma su ne Allah ya fushi da su, faba'u bi ghadabin ala ghadab, saɓawar tasu, fabima naqadihim misaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya, saboda saɓawa su, kaga saɓawa ita ce take jawo, shi ne muka la'ance su, muka sanya zukatansu suka zama busassu suka bushe. Saboda haka ana samun matsayi da jagoranci cikin addini ne sakamakon da'a da biyayya ga Allah. Sannan Allah ta'ala ya ce wa iz ja'alna albayta masabatan lin-nasi wa amna, kuma kutuna, yayin da muka sanya ɗakin Ka'aba ya zama masabatan lin-nas, makoma ga mutane, marji'an yasubuna ilayhi min kulli janib, makoma da suke dawowa zuwa gare ta ta kowane nahiya, kowace nahiya. Wanda ya je ma yana ta burin ya koma, ya koma, ya koma, ba a ƙosawa. Kamar yadda Allah ya sanya mutane ba sa ƙosawa da karatun Alƙur'ani mai girma, ko da sun haddace shi, sun rubuta shi, ko da sun dandake karatunsa, to haka nan shi ma ɗakin Ka'aba ba a ƙosawa da shi, mumine ba sa ƙosawa da shi. Wannan wata hususiya ce, wata baiwa ce, da wani katafaren ko ƙasaitaccen hotel ne, ko wata masarauta, ko wani wurin shakatawa wanda aka ƙawata shi fiye da ko'ina a duniya. To tayi idan mutum ya je sau ɗaya, biyu, uku, abin da ya kama da haka, to ko yana da damar komawa ma sai ya ji cewa to me zai koma ya yi kuma. To amma ita Ka'aba, saboda wani abu da Allah ta'ala ya saka a tattare da ita, da kuma abin da mutane suka sani na farar da ke ciki, Allah madaukakin sarki sai ya sanya musu burin wato kasancewa masu ɗanfara da ita da komawa gare ta ko da yaushe. Sai ya zamanto suna da burin wannan, ba sa ƙosawa. Wanda bai je ba, hankalinsa yana karkata zuwa ga ainihin begen zuwa. Wanda ma ya je yana da burin ya koma. Wa amnan, kuma wuri amintacce, ma'amanan lahu minaz zulmi wal igaratil waqi'ati fi ghairihi, wato muka sanya Ka'aba, wato haramin da ke kewaye da Ka'aba ɗin, baki ɗaya ake nufi, ya zama ma'aminta wurin aminci daga zalunci da hare-haren yaƙi da ake yi a waɗannan surarin da ba nan ba. Kana rajulu yalqa qatil abihi fala yahidu, saboda tsabar yanda Allah ta'ala ya sanya haramin ya zama wurin aminci, mutum zai gamu da wanda ya kashe ubansa, ya kashe masa mahaifi, amma saboda alfarmar wannan haramin sai zama ba zai iya har masa ba, ba zai auka masa ba, saboda ganin alfarmar wurin. Haka Allah ya saka wa wurin kwarjini. To wannan duka wani abu ne da ke tunatar da Banu Isra'ila da sauran al'umma alfarmar wannan waje, da cewa addinin Annabi Ibrahim addini ne na gaskiya, tauhidi ne kuma, ko abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa gare shi na wannan addini shine gaskiya, ba ƙarairayi da soye-soyen zukata waɗanda Banu Isra'ila suka ƙirƙiro ba daga baya. Domin duk abin da ake yi ake faɗa shine ana so ne a dawo da su asali, sun fandari, sun yi bijiri, sun bar asali, kuma har da haka suna da'awar cewa suna kan hanyi. To shine ake faɗa musu cewa in har abinda suke faɗa suke danganta kansu da shi na addinin Annabi Ibrahim alayhis salam da kuma da'awar ake da At-Taura, to lallai ne su koma zuwa ga asalin, shine yadda Annabi Ibrahim alayhis salam ya rungumi umarnin Allah da hannunsa har Allah ya bashi wannan matsayi, da'a ce ta kai shi ai. Su kuma abinda aka yi ta gani a tarihinsu, bakin tarihi, shine bijirewa da rashin da'a, kuma yanzu ma akan gaɓar rashin da'a suke, domin sun bijirewa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine ake so a dawo da su asali. Ka'aba din da haramin sun ishe su aya cewa lallai ne lamarin addinin musulunci shine daidai, kuma wannan musulunci da Annabi Ibrahim alaihi salam ya gadar, Annabi Ibrahim alaihi salam, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo yake jaddadawa, shine addinin gaskiya da ya zama wajibi so a surata. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, kuma ku riƙe wato wurin sallah ainihin a matsayar Ibrahim alaihi salam. Ai wattakhizu ya bani Isra'ila idza da'awtu wajhu ilaihim bi tazkirihim albayt almadluba ittijahuhu min, domin kiran ana fuskantar da shi zuwa gare su ne, ana tunatar da su ɗakin Ka'aba wanda ake neman su da su fuskanta, tunda yanzu suna gunaguni da ma soke-soke, da Allah ta'ala ya dawo da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ka'aba, don me aka yi haka, ko don me za a yi haka? To ake tuna musu cewa Annabi Ibrahim alaihi salam da suke gadara da shi suna cewa kakansa ne na addini, to alƙiblarsa kenan. Wato ya ce ku riƙa daga matsayar Ibrahim musalla, ku riƙe wurin sallah. Ai jaddukum al'ala, wato kakanku na farko, allazi laisa gariban indakum, wannan nan ma dai akwai tsallake gaskiya a yadda rubutun yake. Ai jaddukum al'ala allazi laisa gariban indakum, dan ka karanta shi a yadda yake ba zai ba da ma'ana ba, wanda ba bako bane wato a wurinku. Alƙiblar cewa Ka'aba ita ce alƙiblar Annabi Ibrahim alaihis salam ba wani bakon abu bane ba a gurinsu, ko ba haka ba? Sun san wannan, amma me yasa wato suke wannan inkari? Son rai ne kenan. Wato wadda mai ra'izan linnas wa ma'anahu wa isja'alna albayta masabatan linnas. Ku tuna yayin da muka sanya ɗakin Ka'aba ya zama makoma ga mutane, wattakhazan nasu, kuma mutane suka riƙe wato wurin sallah ko wurin zama, wurin ibada na shi Ibrahim alaihis salam, suka mayar da shi, suka riƙe shi a wurin a matsayin wurin ibada. To kuma a matsayin ku na jikokinsa waɗanda kuke alaƙanta kanku da shi, to ku riƙi wannan wurin a matsayin wurin ibada. Wa fi kulli zalika targhibu lil yahudi an yadkhulu millata abihim Ibrahim, cikin duka wannan ana kwadatar da Yahudawa su shiga addinin kakansu Ibrahim alayhis salam. Wato ma'ana ku riƙe bigiran Ibrahim alayhis salam makana salatin wurin sallah. An ce abinda ake nufi haramin ake nufi, ko da yake akwai inda ake cewa maqama Ibrahim, inda Annabi Ibrahim alayhis salam ya tsaya dutsen da ya tsaya a kansa lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba, ana Isma'il alayhis salam ya ɗauko babban dutse ya ajiye masa, yana hawa kansa yana miƙawa yana gini yana ɗaga shi yana gusar da shi har aka gama gina bangwayen. To inda aka ƙare aka bar shi a nan, wanda da har da alamomin tafin sawayensa kafin sannu a hankali shafawar mutane ta kawar da shi, to wannan shi ake kira maqama Ibrahim. To amma wannan ba zai ishi kowa da kowa sallah ba, saboda haka Ibn Kathir da wasu ke cewa ana nufin dai Ka'aba din, yawa ana nufin Ka'aba din, mutane da yawa idan suka shigo masallaci ai ba zai yi kowa ya iya sallah a maqama Ibrahim din ba, amma dai ana nufin cikin masallacin domin yana a matsayin harami, yawa duka dai wanda Ibrahim alaihi salam ya assasa. Duk da malamai suna cewa da za a samu sarari mutum ya yi sallah a daidai inda ake cewa maqama Ibrahim din, to da an fi son haka, amma wannan bai lazimta ba domin ba zai yalwace kowa da kowa ba. Abin da ake nufi shi ne ana tunatar da Banu Isra'ila da ma al'umma baki ɗaya wannan baiwa da Allah ya yi ma wannan bigire na Ka'aba da haramin Ka'aba. Allah ya sanya wuri ne da zukatan mutane suke makonsa suke sansa, kuma amintacce ne, kuma ya umarce su cewa su riƙi wannan harami na Ibrahim a matsayin gurin sallah. Sunna ta tanada cewa duk wanda ya yi ɗawafi to zai cikata da yin nafila raka'a biyu, amma malamai sun tabbatar da cewa a ko'ina mutum ya yi sallah raka'a biyun a cikin masallacin ya yi, ba sai daidai wurin da ake kira maqama Ibrahim ɗin ba, wanda ke nuna cewa bai lazimta ba, bai zama dole ba kuma haramin da ake nufi. Wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila, kuma mun yi wasiya wato umarni zuwa ga Ibrahima da ɗansa Isma'il. Amarnahuma, mun umarce su. Ahad ɗin yana nufin umarni ko wasiya. An tahira baitiya, cewa ku tsarkake ɗakina. Ai adima taharatahu min al-awsan, wato ku dawamar da tsarkake shi da nesanta shi daga gumaka da ma sauran dukkan abubuwa na ƙazanta da kuma abubuwa waɗanda ba su dace da shi ba. Ku tsarkake shi li ta'ifina wal akifin, ga masu domin masu ɗawafi waɗanda za su dinga bautar Allah ta hanyar ɗawafi. Shi ɗawafi kuma wata ibada ce wacce ba a iyakance mata lokaci ba, kuma ba a yi mata wato ƙayyade mata yawan adadin da in kayi wannan to ba za ka ƙara ba, illa dai kawai kowace marra dai to a kewaya sau bakwai a rufe da nafila raka'a biyu. A lokaci guda za ka yi ɗawafi wato gaɓa da yawa, ka yi bakwai ka yi nafila raka'a biyu, ka sake yin bakwai ka yi nafila raka'a biyu, kana iya yi fiye da sau ɗaya ko sau biyu, kuma kana iya yi ko da bayan asuba ko bayan la'asar ko da yaushe, ba a hana wannan ɗawafi ba, aiki ne, ibada ce ta koyaushe. Wal akifina, da waɗanda suke duƙufa da zama a cikin masallacin, wato masu itikafi waɗanda suke lazimta su zauna. Shi ukufi ko itikafi sunna ce mustahabba domin neman kusaci a wurin Allah a dukkanin masallatai ma a wurin akasarin malaman musulunci jumhur abin suke faɗa kenan. Amma dai masallacin Ka'aba da masallacin Madina su ne suka fi, da masallacin Baitul Maqdis su ne suka fi farala a wajen itikafi. Har ma an samu wasu daga cikin malamai wanda ke ƴan tsiraru sosai da suka ce ai shi itikafi ma ba a yin sasa a ɗayan waɗannan masallatan. Amma dai wannan zance ne marjuhi, ma'ana zance ne wanda ba ya da inganci, bai da ƙarfi. Ko ina ana iya yin itikafi matuƙar dai masallaci ne, amma dai waɗannan wuraren su ne suka fi, domin ko ita sallar ma kanta ai sallar a waɗannan wuraren ta fi. To ku tsarkake ɗakina domin masu ɗawafi, domin masu itikafi wa ruka'i sujud, da kuma waɗanda suke ruku'u suna sujada, wato jam'u raki'in wa sajin ayal musallin, dai masu sallah. Ma'ana dai a tanadi masallacin a tsaftace shi a inganta yanayinsa ta yanda duk wani mai bauta dawafi zai yi, dawafi zai yi, a zama zai yi, ya yi ta azkar. An ruwaito ma cewa mutum ko zama ya yi kuran yana kallon Ka'aba din, to shi kansa ma ana rubuta masa lada. Ya zauna kurin ya fuskanci Ka'abar yana kallonta, bai ma yi zikirin komai ko tilawa komai ba, za a rubuta masa lada. To ballantana idan yana waɗansu zikirori da addu'o'i ko tilawa, to a ba wa kowa dama yadda zai bauta wa Allah, kuma kada ainihin a ƙuntata wa kowa. Wannan shi ne tsarkake masallaci, kada a sanya wata hayaniya ko hauragiya wacce za ta takura wani a lokacin da zai yi ibada. To duka wannan kamar da malaman suke faɗa, Allah ta'ala yana tunawa Banu Isra'ila yanda asalin addinin kakansu Ibrahimu baban Ishaq, wanda shi ne tushen Banu Isra'ila, yanda yake ba irin abin da su Banu Isra'ilan suka ƙirƙiro ba daga baya na bid'o'i na soye-soyen zukata ba. Don haka in dai da gaske suna so a ce, ko kuma suna so su tabbatar da sahihancin dangantakarsu musamman ta fuskar addini da shi Ibrahim al-Khalil alayhi salam, to su zo su musulunta, su bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su kuma akasin da suka samu shine babu ma wanda suka fi ƙi, babu wanda suka fi jayayya da shi, suka bijire masa fiye da kowa, fiye da komai, fiye da manzon Allah, kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga akasin da aka samu, to hakenan har abada ba zai yiwu a ce sun yi addinin gaskiya ba kenan, in suna kan wannan ra'ayi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya ainihin jaddada addinin al-hanifiyya, wato musulunci wanda Annabi Ibrahim ya zo da shi. Su kuma sun bijire masa, da haka da'awar da suke yi cewa akan hanyarsu suke ba za ta musu ma'ana, ba za ta yi tasiri ba. Yan Adam suna da wannan matsala, danganta kai izuwa ga wani nagari, wani kirki, alhali mutum ba hakan yake ba, to wannan dangantakar ba za ta yi ba. Mutane da yawa sukan danganta kansu da bayin Allah nagari, to amma sahihancin dangantakar a aikace shi ne abinda zai amfanar. Kuma musulmi yanzu wajibinmu shi ne kada mu taƙaita kaɗai da cewa ai mu al'umma fiyayyen manzo ne sallallahu alaihi wasallam, ai muna cikin alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai muna kaza kaza kaza, kamar yadda waɗansu da yawa suke yi, suka bar bincike kan sanin yaya aƙidar da ya karantar da ita, ma'ana tauhidi, yake yaya ibadar ya koyar da ita, yadda mutum zai yi ta ta inganta, yaya rayuwa gaba ɗaya shar'anta ta, duk waɗannan abubuwan ba su faye damuwa da su ba, illa dai zamo ɗin ta'allaka da yabo da kuma hatta zurfafawa ma, hatta faɗa shi abin da sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba, to duk waɗannan abubuwan ba za su zama su amfani ba. Shigen abin da su ma Banu Isra'ila suka yi kenan, suka bar shari'a, suka bar abin da aka ce da su su yi, suka yi abin da ba a ce su yi ba. Yawwa, yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yumarun, suna faɗa abin da ba su aikata, kuma suna ainihin wato barin abin da kuma aka umarce su da shi. To Allah ta'ala ya mana basira yadda maganganunmu da ayyukanmu za su daidaita da asalin addini da Allah ta'ala ya yarda da shi, wato musulunci. Na'am.
Wa id qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
Wa isƙala Ibrahim, ku tuna wato yayin da Ibrahimu alayhi salam ya ce, ai wazkuru anna makkata aidan ma'rufatun indakum fi du'a'i Ibrahim, ku banu Isra'ila ku tuna har ila yau cewa shi garin Makka sananne ne a wurinku. Yawwa, addu'ar da Ibrahimu alayhi salam ya yi,
kuma gashi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Makka din Allah ya fitar da shi kuma haka ma aka yi bayani a littafin su kaga su dai ta ko ina hujja dai kam ta riga ta raje su ta ko ina ba mafita isqala ibrahimu lokacin da ibrahimu yace rabbi ji'al hadha baladan ya ubangiji na ka sanya wannan bigire wato Makka kenan baladan aminan ya zama gari amintacce za amnin gari wanda yake ma'abocin aminci wanda ba za a dinga zubar da jini ba ta tayi tashin hankula wa gada jaballahu du'a'ahu kuma Allah ya amsa addu'arsa waja'alahu haraman aminan la yasfaku fihi damu insani sai Allah ya sanya haramin ya zama wato garin Makka ya zama harami amintacce wanda ba a zubar da jinin mutum wala islamu fi adun ko ba a zalintar kowa a ciki irin abin da ake ta yi a jahiliya wala yusadu saidu har abin farautar da ke cikin wannan harami aka sa doka cewa ba za a farauce shi ba ba a yadda ba a shari'a duk da a kaddara za a iya farauta amma wanda ya yi aikata laifi ya aikata haramci kuma ana wajibta masa ma biyan madadinsa wala yuqtala khala'uhu kuma hatta ciyawar da ke haramin ta samu tsaro cewa ba za a sa lauzuna ko wasu abubuwa a yanke ta ba matuƙar da ranta sai dai in ta bushe sai dai abinda mutane suka shuka abinda suka shuka ko suka dasa wanda za su iya anin yankewa ko sarewa ko tonawa amma dai abinda ya tsiro haka nan to wannan ba za a yanke shi ba to kaga wannan Allah ya sanya aminci cikakke ga mutane da dabbobi in ba wasu tsirarin dabbobi da aka toge ba don cutar wasu to duka kowa ya zauna duk abin da yake zaune a haramin zai zama ya samu aminci warzuq ahlahu kuma ya addu'a yace ya Allah ka arzikta mutanen wannan gari na Makka bayan amincin kuma ka arzikta su da minas samarat daga 'ya'yan itace ko amfanin gona mana Allah ka sanya wato ni'ima a wurin ka wadata su da 'ya'yan itace ka wadata su da amfanin gona wa qad fa'ala bi nakli ta'ifi minash shami ilayha Allah ta'ala yayi haka ya nakalto jama'a ta'if wani wuri ne a Makka kusa da Makka da can mutane ne daga Sham suka kaurato suka dawo kuma mutane ne waɗanda suke masu noma da rayar da ƴaƴan itace da amfanin gona kama kila kamar yadda wasu suka ce ta yi haka ne ko ba haka ba ne Allah dai ta'ala ya rayar da garin Makka da wadatar abinci ana kawowa daga kusurwoyi daban-daban na duniya ƴaƴan itace amfanin gona duk abin da ake bukata na abinci sai garin ya zama mafi wadatar abinci fiye da ko'ina tare da cewa wa kana a kafara da ƙasa busasshiya ce lazar a fihi wala ma a babu shuka babu ruwa amma Allah sai ya sanya dausayi wasu na ganin cewa yanda Allah ta'ala ya karrama gurin da yawan baki da kuma yanda ake nishaɗantuwa zuwa ga kawo dukkanin abin da ake bukata na masarufi abinci ɗayan itace kayan marmari komai da ake bukata ana kawo shi ta ko'ina wannan shi ake nufi kuma wannan shi ne ya fi zama zahiri man amana minhum billahi wal yawmil akhir ka arzikta wannan wadata ka sanya wannan wadata ga dukkan wanda ya imani da su imani da Allah da ranar lahira wato ma'ana Annabi Ibrahim alaihi salam ya roƙi wannan wadata da albarka da yalwa arziki ga waɗanda suka yi imani a keɓe ai wa khasahum biddu'a ilahum muwafaqatan liqawlihi la yanalu ahadiz zalimi ya keɓe masu imani da wannan addu'a ta wadata da samun albarkar rayuwa a haramin Makka idan ya dace da faɗin Allah ta'ala azzalimai wato alkawari na ba zai shafe su ba zai hada da su ba to amma wannan da yake nemomi ne na duniya rahmaniya ce ta duniya to Allah ta'ala bai sanya ta ba a cikin wancan adiya din shi wancan alkawarin jagoranci cikin addini wani abu ne wata baiwa ce madaukakiya wadda ta shafi addini. To babu shakka kafirai ba za su samu wannan ba, munafikai ba za su samu wannan ba. Amma abin da ya shafi nemomin duniya, wannan rahmaniyar Ubangiji ta dace wato da haɗawa har da wannan. To shi yasa Allah ta'ala, Allah ta'ala ya ce wa man kafara, ai zan arzukta hatta wanda ya kafirta, wato zan arzukta hatta wanda ya kafirta ma, zan arzukta wanda ya kafirta ma, har wanda ya kafirta ma a arzikin duniya dai, in ya zauna a wannan haramin ba zan hana masa albarkar arzikin ba. Fa'umatti'uhu qalilan, zan ji yadda shi daɗi kaɗan. Fa'umatti'uhu ko umti'uhu a wata kira a duka ma'ana ɗaya ce, zan ba shi damar jin daɗi, zan ji yadda shi daɗi a fi duniya bil rizq, wato a duniya zai ji daɗin arzikin. Qalilan kaɗan, muddata hayatihi, wato shi ne tsawon rayuwarsa. Wannan ya nuna mana kenan komai yawan jin daɗi da wadata da sukuni da kafiri ya samu a duniya, to wannan qalilan ne. Qul mata'ud dunya qalil, ka ce jin daɗin duniya wani abu ne kaɗan. Umal hayatud dunya fil akhirati illa mata, wato jin daɗin duniya in an kwatanta da lahira ba komai ba ne, sai ɗan moriya ce ƴar kaɗan, ƴan kwanaki ne ƙalilan mutum zai wuce, abin zai wuce. Summa addarruhu, sannan sai in tarsasa shi, in matse shi, ulji'uhu fil akhirati, in matse shi cikin gidan lahira, ila azabin nar, tilasta shi zuwa ga azabar wuta. Ilja shi ne tilastawa. Summa addarruhu, bayan ya ji daɗi kaɗan na duniya, sannan sai in tilasta shi da buwayata a gidan lahira, ila azabin nar, zuwa ga asabar wuta. Fala yajidu anha mahisa, ko ba zai samu wata makauta ba, wata makawa ba a barin anin wato azabar. Wa bisal masiru, kuma tirda makoma ita. Wa umman sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim, haka Allah ta'ala ya faɗa bayan da ya tserar da waɗansu mutane da aka halakar da ainihin mutanen annabi Nuhu ko kuma annabi Hud alaihi salam. Bayan da aka halakar da su, Allah ta'ala ya rayar da mutanen, wasu sun ci gaba da imani, wasu kuma sun kafirta. Allah ta'ala ya ce, to waɗansu jama'a kam, zan ji yadda su ji daɗi a duniya kaɗan, sannan makomarsu sai ta zama azaba mai raɗaɗi. Duk wanda bai imani ba zai iya mori rayuwar duniya gurgurda abin da Allah ya so, amma dai makomarsa bayan ƙarewar wannan rayuwar ita ce wutar jahannama, kuma tar da ita makoma. Wato Allah ta'ala yana tuna mana, kuma yana tunawa al'ummar duniya, musamman ma banu Isra'ila, wanda dama akwai abin da suka sani dangane da wannan baiwar da Allah ya yi ma Ibrahim alayhi salam, da kuma garin Makka da shi ya kafa. Nabi Ibrahim alayhi salam ai shi ya kafa garin Makka, da Allah ya umarce shi ya taho daga ƙasar Sham, bayan da ya yi ƙaura daga Iraki a yunkurin da aka yi na ƙona shi ya koma Sham, Palestine kenan. To daga can Allah ya umarce shi ya kawo koyon gasa Hajar da ɗansa ƙarami Isma'il. Dalilin wannan aka kafa garin Makka, to garin Makka ya bunƙasa har Allah ta'ala ya umarce shi bayan girman shi ɗan nasa Isma'il cewa su haɗu su gina ɗakin Ka'aba. To duka waɗannan addu'o'i kuma suka biyo baya, kamar yadda ayoyin gaba za su tabbatar da wani. To duka ana tuna musu dai cewa addinin musulunci ne, shine addinin gaskiya, shine wanda Annabi Ibrahim alayhi salam ya assasa, kuma su suna danganta kansu da shi, kuma shine abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. To matakan suna so su tsira su rabauta, to su rungumi wannan addinin musulunci wanda Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan harami na Annabi Ibrahim alayhi salam, wanda kakansu ne na can sama. In kuwa ba su yi wannan ba, to sun yanke ainihin sila, sun yanke zumuncin da Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi. Sun so sun yi tsammanin za su yanke alaƙar tsakanin Annabi Ibrahim alayhi salam da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabawan da ke tsakani, su ɗauki wani ɓangaren su ƙi sadawa da wani, kuma su tsira, wanda wannan ko ba zai yiwu ba. Ko da sun yi imani da dukkanin manzanni, amma in sun bijire wa manzon ƙarshe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su tsira ba. Wannan shine a saƙonnin da wa'annan ayoyin suke tabbatarwa. Kafa hujja akan dukkan mutanen duniya musamman ma banu Isra'ila da suke da ilimi, ai ahlul kitabi da suke da ilimi, wa'anda suke danganta kansu da Annabi Ibrahim alayhis salam ga yadda sahihin tarihin yake har aka zo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda da gaske yake zai bautawa Allah a bisa tsarin addinin Annabi Ibrahim alayhis salam to yazo ya bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ba haka ba kuma da'awarsa ta zama da'awa ce koran amma ba ta da tasirin komai. To Allah dai ya tabbatar da mu akan musuluncin nan.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
اللهم لو كنت سركيتي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قلتنا يا عند إبراهيم عليه السلام ya ɗaukaka ginshiƙai ginshiƙan ɗakin Ka'aba yayin da yake ƙoƙarin gina ɗakin Ka'aba da umarnin Allah. Allah ɗaukin sarki ya umarce shi kamar da ya zo a hadisin Bukhari, dogon hadisin nan Annabi Ibrahim alayhis salam ya faɗa wa ɗansa a lokacin yana matashi, ya ce inna Allah amarani bi amrin awa to ino ni alai, Allah ya umarce ni wato in yi wani aiki ko za ka taimake ni a kan wannan aiki, ya ce zan taimake kamar, ya ce Allah ya umarce ni da in gina ɗakin sa a nan domin bauta. To shi ne suka ci gaba da wannan aiki. To Allah ta'ala yake cewa ku tuna lokacin da Ibrahim yake ɗaga ginshiƙai wato na ɗakin Ka'aba, ko kuma ana nufin lokacin da yake tada bangwaye na ɗakin Ka'aba, domin shi asasi harsashi ƙasa ne, yawwa harsashi ƙasa ne, to amma su bangwaye kuma su ne ake tayarwa zuwa sama. Sai dai an san bango ba zai tashi sama ba sai harsashi ya kankama ya kafu, da haka kusan ɗaya ne. Ma'ana dai ku tuna lokacin da Ibrahim alaihissalam yake kafa a da sashen ginin Ka'aba, wa Isma'ilu shi da ɗansa Isma'il, babban ɗansa kenan, shi ne babba akan Ishaq. Suna cewa Rabbana, ya Ubangiji mu taqabbal minna, ka karɓa mana aikinmu na wannan gini, innaka anta as-sami'ul 'alim, lallai kai ne mai jin dukkan magana da ake faɗa kuma al-'alim, masani game da dukkan hali da ake ciki. Kuma Allah ta'ala ya karɓa mushi dukan wata ibada da za ake yi da kuma wacce za a yi, wacce aka yi da wacce ake yi da wacce za a yi, duka suna da rabo na lada a ciki, saboda su suka assasa wannan aiki na alkhairi, saboda haka darajar su take da ɗaukaka a wurin Allah. Rabbana, ya Ubangiji mu, suka ce waj'alna muslimaini laka, ka sanya mu zama masu miƙa wuya gare ka, muzan musulmai wato mun ƙadi na laka, masu miƙa wuya gare ka, wanda ba sa tirjewa cikin wani umarni naka, masu biyayya gare ka. Wa min zurriyatina, kuma ka sanya wasu ma daga cikin zurriyarmu, ay auladina, wato ƴaƴayenmu, ummatan muslimatan laka, ka sanya wata jama'a da za su miƙa wuya gare ka. Nan ya ce wa min littaba'in, nan din yace wa min zuriyatina wa ta bihi ai bi tabaidi li taqaddimi qawlihi la yanalu ahadiz zalimi yazo da min yace wasu daga cikin ƴaƴayen mu saboda wato ya gabata cewa ba dukkanin ƴaƴayen bane zasu samu musuluncin da imanin ba akwai azzalimai da za a samu cikin su kangararru da zasu bar musulunci to su wannan ba za su samu musulunci ba za su samu wannan biyayya ba ga Allah wa fihi tanbihu lil yahudi alla yakunu min azzalimin fala yanaluhum al'ahd fala yanaluhum al'ahd cikin wannan ma akwai tunatarwa da fadakarwa ga yahudawa cewa su yi hatara sosai kada su bijirewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kada su zamanto azzalimai ta yanda wannan alƙawarin na Allah na musulunci na da'a na jagoranci ya zama ba zai shafe su ba in ba su yi haka ba kuma to ya tabbata kenan su ne azzaliman waɗanda alƙawarin Allah na jagoranci da nagarta bai shafe su ba wa arina manasikana kuma ka nuna mana ma'ana ka sanar da mu manasikana shari'o'inmu na aikin ibada ma'ana ka nuna mana yadda shari'o'in ibadojinmu za su kasance shari'a ibadatina aw hajjana ko kuma ka sanar da mu yadda za mu yi aikin hajji babbar baiwa ce Allah ya sanar da bawansa yadda zai gudanar da ibadarsa Allah ya karɓe ta wa tub alaina kuma ka yi tuba a kan ma'ana ka yafe mana laifukanmu innaka anta tawwabur rahim lallai kai ne mai yawan karɓar tuba da yafewa ar rahim mai yawan jin ƙai sa Allahu tawbata ma ismatihima sun roƙi Allah tuba game da zanibi duk da cewa su Allah ya tsare su ba za su aikata zanibin ba amma kuma wato saboda girman matsayinsu na bauta suka roƙi Allah wannan tawadu'an wa ta'lima li zurriyatihim lalla da mi da kankan da kai da kuma koyawa zurriyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana addu'a yana zikiri yana tuba wani sahabi yace kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin mi'ata marratin qawluhu rabbi fili wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim a wurin zama daya sai mu kirgawa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci daya gurin zama daya ya fada yana cewa rabbi fili wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sau dari zai fada lokaci guda ma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaghfiru rabbakum fa inni atubu fil yawmi mi'ata marratin ko kuma aksara min 70 marra duka hadisan sun zo ku nemi gafara ubangijin ku tuba auni daya ina neman gafara Allah sau 100 ko kuma fiye da sau 70 annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa istighfari duk da cewa Allah ta'ala ya gafarta masa ya kallaka Allah ma ta kadamin zambi kuma ta akhara wai ta mani mata wa'ala amma dai duk da wannan saboda shi kansa istighfarin da tuba din ibada ce ga Allah kuma kankan da kai ne ga Allah abinda ke nuna ubudiyya cikar bauta saboda haka yana yi kuma dan ya koya wa waɗanda suke ainihin bayansa daga al'ummarsa idan ya zama shi a matsayinsa na wanda aka gafartawa amma yana ta roƙon gafara kullum yana neman gafara yana neman afuwa yana neman rahama kullum bayan ta tabbata duk wannan ya samu to kaga ai dan ya zama abin koyi ne ga mutane kuma dan ya girmama Allah subhanahu wataala hakanan yawan ibada da yake yi Aisha radiyallahu anha take cewa yadda ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan ibada ce ta ga yana yawan sallah har kafafuwansa su kumbura suna fashewa sai take ce masa ya rasulullahi dan menene kake wahala irin wannan cikin ibada to shine yake cewa Allah bai gafarta maka komai da komai bane to shine yake cewa to amma Allah ya gafarta min komai da komai ai zan so in zamanto bawan Allah mai yawan godiya ga Allah saboda haka in kaji manyan bayan Allah waɗannan manzannin Allah wani babban matsayi da Allah ya musu gafara da rahama suna istighfari suna tuba to dan saboda sanin girman Allah ne da girman haƙƙinsa ainihin akan bayinsa sannan kuma domin su zama abin koyi ga al'ummominsu ne kaga da katir da wani mutum wanda ba su ba mai yawan zanibi idan bai zama mai neman tuba ko mai neman gafara da yawan tuba ba lalle wannan rinjaye ne na shedan makirci ne kaidi ne na shedan bayan mutum yayi cewa hatta waɗanda aka gafarta musu waɗanda aka yarda da su kullun suna ta kokari ka duba ko da sahabbai ma wanda ba a ce ma asomai bane sahabbai musamman manyan nan waɗanda al-asharatul basharun bil janna goman da aka musu al-bashir da al-janna da yare-yaren su wanda an riga mun an faɗa musu labari na gaskiya daga wanda baya magana ta son zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su yan al-janna amma faɗa musu wannan sai zama wata allura ce aka musu ta ƙara zabura da ƙara azama cikin biyayya ga Allah da tsoron Allah ba su rubu da wannan ba to amma a ce wanda shi bai da wani tabbas bai da hasali ma abin tsoro ne yanayin da yake ciki amma duk da haka ya zama ya gafala akan abarin da'a ko kuma ya shagala da zanubai babu tuba babu shakka wani abu ne wanda yake akwai rinjayen shedan to Allah ka datar da mu Allah ka mana tsari Allah ta'ala ya ce suka ce rabbana ya ubanjinmu wa ba'as fihim rasulan minhum suka ci gaba da roko suna cewa ya ubanjinmu ka aiko a cikin su ai ahlal baitul haram mutanen wannan daki mai alfarma rasulan minhum ka aiko manzo daga cikin su ya ubanjinmu wannan daki da muke ginawa ka karba mana aikin kuma cikin zuriyar da za ta ainihin ginu ta yadu a nan gurin to ka aiko wani manzo a cikin su wanda dan uwan su ne a cikin su yake wa qad ajaba Allahu du'ahu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa addu'ar su addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam da dan sa Allah ya amsa addu'ar ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yadlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ana batun Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin mutane marasa ilimi dan uwan su ne yazo yana karantar da su littafin Allah ayoyin sa yana tsarkake su ainin alhali lalle kafin zuwan sa suna cikin bata mabayyani to Allah ya amsa wannan addu'a anan ma suka ce yadlu alaihim ayatika wanda zai karanta musu ayoyinka wato alqur'ani kenan wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata kuma ya zam yana karantar da su littafin naka wato alqur'ani kenan wal hikmata da kuma hukuncen da alqur'ani ya kunsa ya zama yi musu bayani wanda wannan adun kullu shine sunna al-imamu shafi'i a cikin littafinsa ahkamul qur'an ya kawo bayanai da yawa nasa da na magabata kafin sa dake tabbatar da abinda ake nufi da al-hikma din da shine sunna al-kitab al-qur'ani al-hikma kuma shine sunna kuma ya tabbatar da wannan ma a cikin littafinsa ar-risala wanda shine asalin wato littafi da ya rubuta a usulul fiqh wanda kuma akan sa malamai suka gina wannan fanni wai zakkihim kuma wanda zai tsarkake su da dahiruhum min ash-shirki ya tsarkake su ya tsaftace su daga shirka innaka antal azizul hakim lallai ya Allah kai ne mabuwayi mai rinjaye akan bayinka al-hakimu kuma gwani mai iyawa da isa a cikin dukkanin al'amari daga al'amuran sa to Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya amsa ya tabbatar da wannan Allah sai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainin zuwa ga al'ummar da ta bunƙasa ta habaka ainin a ƙarƙashin wannan daki na Ka'aba bayan zamani mai tsawo daga lokacin da aka yi addu'a dubunnan shekaru ne amma kuma dai ƙarshe Allah ya zo ya tabbatar da addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam to duka Allah yana mayarwa ko yana mai da banu Isra'ila musamman yahudu da suka bijire wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke jayayya suke ƙaryata shi ainin jawabi ne ko amsa ne na addu'ar da annabi Ibrahim alaihi salam yayi annabi Ibrahim alaihi salam yayi addu'a Allah ya aiko wani a cikin wannan harami to Allah ya amsa ne ta hanyar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka inda gaske su mabiya ne ga annabi Ibrahim alaihi salam to su zo su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci gaba ne dorawa ne daga inda baya ta tsaya aka zo aka samu ci gaba in suka ce sun tsaya sun dakiri a baya ko daga tarihin nasu ya nuna baya din ma ba su rike da kyau ba su yahudawa ai ba su rike karantar wasu ba to ko kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ko lokacin zuwa annabi Isa alaihi salam kai tun ma lokacin annabi Musa da annabawan bani Isra'ila da yawan su kangararru ne amma dai har zamanin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da awarwai su mutanen annabi Ibrahim alaihi salam su addinin su shine addinin sa saboda haka ba za su ainihin bar abin da suke akai ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine addinin gaskiya ba to Allah ta'ala wanda shi ya san komai ya san abin da ya faru a baya da kuma abin da ke faruwa yanzu sai yake tabbatar musu yana tabbatar wa duniya cewa wannan dai addinin musuluncin da alqur'ani wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shine karantarwar Ibrahim alaihi salam daga duk wanda ya danganta kansa da shi inda gaske yake yi to zai yi musulunta ya karbi addinin musuluncin da ya kafu a Ka'aba to wannan addinin annabi Ibrahim ne yawa bu'istu bil hanifiyati samha an aiko ni da addini mai kake addini wanda yake ya kauce ma dukkanin bata addini mai rangwame addini irin na annabi Ibrahim alaihi salam haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma dai adabiyar su ta bijirewa da bin son zuciya haka mafi yawan su annin suka martike suka kibin gaskiya har suka game da fushin Allah to shine Allah ta'ala ke ce da gaba da cewa wa man yarga bi millati ibrahim
فَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
ومن يرغب عن ملة إبراهيم وانيني زي قورتي وأدين إبراهيم فيتركها يبرشي وانيني زي بر أدين إبراهيم أدين مسلمشي يبرشي بيبيشي با بيبوتا وألا تهير سبا illa man safiya nafsahu in ba wanda ya wawantar da kansa ba in ba wanda ya jahiltar da kansa ba ay jahila annaha ay an-nafsu makhluqatun lillah ya jahilci ma ainihin shi ran nasa abin halittawa ne na Allah yajibu alaiha ibadatu wanda wajibi ne ya bauta wa Allah da ya halicce shi ko kuma awistahafa biha wamtahana in ba wanda ya rena hankalin kansa ba ya wulakanta kansa da kansa ba a yin ba wanda ya wawantar da kansa ya mai da kansa sakarai ba ya mai da kansa wani kidahumi ba mara kyan kai mara ainihin wato fasali ai ba wanda zai bar addinin annabi Ibrahim alaihi salam addinin musulunci kenan wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kaga ana tabbatar musu da cewa matukar ba su musulunta ba basu bi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sun zama jahilai kuma sun zama wawaye sun take abinda suka sani kuma sun dosar da kansu azabar Allah mai tsanani wala qadis afayna fi dunya kuma lalle mun zabe shi shi Ibrahim alaihi salam a duniya bir risalati wal khulla mun bashi matsayi da mukami na manzanci shi manzan Allah ne balle shi ne ma gaba da kowa in kafin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal khulla da kuma badadanta huwa khalilullah ta'ala shine babban masoyin Allah madaukakin sarki kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa innahu fil akhirati lamin as-salihin kuma lalle shi a lahira yana daga cikin madagartan bayi ya Allah zina lahum darajatul ula wa inda suke da madaukakan darajoji saboda haka wanda duk ya bar addinin musulunci bai yi shi ba alhali shine addinin da Ibrahim ya zo da shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jaddada to wannan ya cika wawan gaske ya wawantar da kansa saboda haka a wurin Allah a mahangata alqur'anin Allah duk waɗannan kafiran Yahudu da Nasara da sauran mushrikan duniya duk wanda bai musulunta ba ya rode kansa da riko da wani addini daban ko wata fasaha da wani ilimi da wata falsafa ta daban to dai sunansa wawa jahili sakarai wanda bai san maslahar kansa ba kuma kada ka dada kada ka rage haka ne domin duk wani abu in ma ya samu na ci gaba da daukaka a duniya to karkarinta dai kawai ya amfana ne zuwa mutuwa karshe ubangiji zai tilasta shi ya tarsasa cikin azaba ta jahannama har abada kamar da muka karanta a baya Allah ka kiyashe mu wa isqala lahu rabbuhu aslim kutuna lokacin da ubangiji Ibrahim yace masa aslim kani ka waya ga Allah an kadillahi wa aqlis lahu dinaka kai biyayya ga Allah ka tsarkake addinin ka gare shi kada ka hada shi da wani sa a cikin bauta ko a manufa kama biliba minkum wa antum zuriyatu wato kamar yadda aka nema a wurin ku ko kenan banu Isra'ila da sauran mutane alhali ku zuriyarsa ne wato ma'ana ku tuna Allah ya fada wa annabi Ibrahim ka shiga addinin musulunci kamar kauya ga Allah kala sai ya ce aslamtu li rabbil alamin ce na musulunta na mi kauya na ga Allah wannan talib to shi kansa Allah ya umarce shi da ya ka musulunta ce na musulunta to su wane ne ku a matsayin ku na jikoki da ta taba kunne bayan dubannin shekaru ma yanzu za a ce da ku ku musulunta ta bisa harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sannan ku ce ba za ku musulunta ba sannan ku yi tsammani kuna da sauran wata dangantaka da alaka da shi ai ba za ta taba yiwuwa ba za ta sabu ba ai ko ba tsaya nan ba ko sabiha Ibrahim banihi saboda muhimmancin riko da addinin musulunci da kuma cikawa a kansa Ibrahim alayhis salam yayi wasiya a wata kira'a a Hausa duka ma'ana ɗaya ne yawa ma'ana ɗaya ce yayi wasiya da riko da addinin musulunci shi Ibrahim din yayi wasiya da wannan banihi ga ƴaƴansa yayi wasiya ga ƴaƴansa cewa lalle su yi riko wato da addinin musulunci kamar da aka ce mana wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmai wa yaqubu haka ma yaqubu shima ausa aidan biha bani shima yayi wa ƴaƴansa wasiya da riko da addinin musulunci shine Isra'il su kuma sune ƴaƴan Isra'il kaga kenan kakan shi yaqub baban su kakansa baban Ishaq kenan ko Ishaq ko baban yaqub to dukkan su dai ma'ana sun yi wasiya akan riko da addinin musulunci cewa fala tamutunna yace ya bani yace ya ku yayana inna Allah astafa lakum ad-din lalle Allah ya zaba muku addini nagartaccen addini dinul islam addinin musulunci fala tamutunna saboda kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimun sai face ku wato kuna kan musulunci sai kuna musulmai haza nahyun an tarkil islam wannan hani ne a barin wato a ce mutum ya bar musulunci ya ki shiga ko kuma ya shiga amma a ce ya bar shi wannan hani daga wannan domin wanda bai shiga addinin musulunci ba fofau ko kuma a ya shiga amma daga ƙarshe ya fita to dukkan su waɗannan halakakku ne wa amru bis sabati alaihi ila musadafatil maut umarni ne kuma da ainihin dorewa da tabbata akan addinin musuluncin wato har zuwa sanda za a gamu da ainihin mutuwa karanta mana ayoyin karashin bayani kenan na wannan gabar sai mu tsaya
am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li abihi ma
li banihi
ma ta'budun min بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Allah madaukin sarki yace am kuntum shuhada'a ko kuwa ko bani Isra'ila wato Yahudawa da kuke jayayya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan addinin musulunci kuna tarjewa kuna ja da baya bayan duk wancan bayanai na wasiyar Ibrahim da waɗanda suka biyo bayansa wasiyar da suka yi kan tabbata shiga addinin musulunci da kuma tabbata a kansa banda wannan ma am kuntum shuhada ko kun kasance mahalarta ne kuna nan a gabanku aka yi abin iz hadara yaqubal mautu lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yaqub lokacin da yazo lokacin karshe na rayuwarsa ta duniya zai yi wasiya iz qala li banihi a lokacin da ya fada wa ƴaƴansa mata buduna min ba'di yace menene za ku bautawa bayan mutuwa ta yanzu inna mutu na barku yanzu ina ta umarta ku ina ta horan ku da riko da addini ina ta muku tarbiya a kansa yanzu inna kauce na bar guri na mutu to menene za ku ci gaba da aikatawa a matsayin addini wani addinin za ku ci gaba da riko da shi alu sai suka ce na'budu ilahaka wa ilaha abaika za mu bautawa za mu ci gaba da bautawa ubangijinka ne abin bautarka abin bautar iyayenka Ibrahima da Isma'ila da Ishaq Ibrahima da baffanka da kuma babanka duka ilahan wahidan ubangiji daya wato Allah madaukakin sarki wa nahnu lahu muslimun ko mu masu miƙa wuya ne ganin gare shi to ya ji abin da yake so shi Annabi Yaqub alaihi salam cewa ya dasa ya kafa aqidar musulunci da tauhidi a zakata da rayuwar wato ƴaƴansa da zuriyarsa kuma gashi yanzu zai bar duniya ya koma ga Allah sun ba shi tabbacin cewa za su riko da wannan addini na musulunci to kaga ana tabbatarwa su bani Isra'ila wato Yahudawa da lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wai a me suke danganta kansu kullun da Annabi Ibrahim alaihi salam da Ishaq da Yaqub da annabawa da yawa suna cewa wai akan addinin su suke akan addinin Annabi Ibrahim suke alhali sun kisa musulunta su bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sun karanta a littafin su cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tafe kuma da addinin musuluncin irin na Annabi Ibrahim alaihi salam zai zo gashi ya zo da shi su ma an sha jin labari da albishirin zuwan sa kuma amma da yazo din suka ki bin sa saboda kamar da muka karanta hasada da girman kai da son mulki da son abin duniya kuma suka tsaya makirci da kai da irin na shedan suka yi ta yawo da hankalin kansu da kuma nawa'insu ma cewa wai har yanzu su ne akan gaskiya akan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala ke tabbatarwa da wayannan ayoyin bayanan da ke tabbatar cewa shi dai musulunci ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine addinin Annabi Ibrahim da shi yayi wasiya har Annabi Yaqub din da shi yayi wasiya ga ƴaƴayensa da haka yanzu in har addinin gaskiya za su rike kuma nasabarta su ta addini ta inganta to su musulunta yawa in ku ba su yi haka ba to san cewa sun saki hanya kuma sun jawo kansu fushin Allah kuma abinda mafi yawan suka yi kenan Allah ta'ala ya tsare mu ba kenan mu da Allah ta'ala ya mana baiwa da wani addini na musulunci sai mu yi Allah godiya subhanahu wataala sosai ba dabara mu bace ba wayan mu bane ko iyawar mu ka duba ana tarihin dubannin shekaru amma mu yanzu a wannan zamani da yi wani sa amma gashi Allah ya rabauta mu da riko da addinin musulunci sai mu ƙara riko kuma mu ƙara ingantawa mu san cewa mu muna akan asali kuma wannan baiwa ita ce ta bi komai qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un in ka waye gari kana musulmi Allah ya maka wannan baiwa to ka gode wa Allah ka yi farin ciki ka dada kuma ka roki Allah Allah ya maka cikawa akan haka komai ya kyauta tuke an Allah ya datar da mu Allah ta'ala yace daga karshe tilka ummatun wancan ninka ainihin al'umma ce waɗancan da aka ambata bayan Allah annabi Ibrahim alaihi salam da Yaqub da zuriyarsu da aka ambata wata jama'a ce kad halat wacce ta riga ta shude laha ma kasabat suna da ladan abinda suka aikata walakum ma kasabtum kuma za a ba ku ladan abinda kuka ainihin aikata danganta kanku da kuke yi da su ba zai muku amfani ba yau idan mutum ya ce shi yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sa kaza kaza yana ta cika baki amma a aikace a aqidance a aikace a biyayya ko bai biyayya ba yana dai furuci da baki furucin ba zai amfanar ba sai haƙiƙar ta kasance a imanance a aikace yawa biyayyar an yi ta tare da ikhlasi to wannan shine zai amfanar in ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa da sauran bayin Allah mu'minai waɗanda suka yi riko da sahihin addinin Allah da Allah ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi su za su rabauta da alheirin da ke cikin musulunci duniya da lahira amma wanda ya rodi kansa da danganta kansa zuwa gare shi ba bisa sahihanci ba wannan sai dai ya dana sani kamar da su ma ahlul kitabi haka ne danganta kansu suka yi da annabi Ibrahim da na baya da shi in ba su musulunta ba a yau sun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi addinin Allah to Allah zai saka annabi Ibrahim da zuriyarsa da dukkan wani musulmi a duniya na farko har zuwa na ƙarshe cikin aljanna su kuma ainihin adanna su cikin azabar Allah domin bijirewa da suka yi danganta kansu ba zai amfanar da su ba wala tusaluna amma kanu ya'malun ko ba za a tambaye ku ba game da abin da suka kasance suna aikatawa kamar inda su ma ba za a tambaye su ba game da abin da kuke aikatawa kowa za a saka masa ne gwargwadon abin da ya aikata gwargwadon abin da ya nufa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan wannan addini na musulunci ya kiyashe mu daga dukkanin wani makirci na shaitan da zai sa fifita wani abu ya saka mu biyayya ko kuma barin wato hanyar Allah subhanahu wataala da biyayya ga shaitan Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici idan za mu tsaya insha Allah gar lokaci Allah da ta damu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته